الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta Asabar da muke haɗuwa a wannan majalisi don darasi cikin wannan littafi na Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa. Muna cikin kitabun nikah, ana ambatan haƙoƙin miji akan matarsa. Mun tsaya cikin haƙƙi na farko wanda shine yi masa biyayya ko, amma a ciki kuma sai ana yi mata kashedi kada ta zarfafiya wajen biyayyar har ya zanta masa biyayya a umarnin da ya saba mana Allah da manzansa. An ba da misalai a ciki, misali kamar annamasu, mun yi bayanin akan annamasu, tuttusgewa gashi wanda Larabawa suke yi, mu kuma a yanzu a iya cewa bleaching ko surgery da za a yi wa mutum a fuska, facial surgery, cosmetic surgery da suke cewa, da irin wannan haramun ne ta masa biyayya kan haka. Ko kuma idan shi baya so ta rika sa kimar, ya fi so ta sa gyale ta yi gayi, to ta ce saƙon Allah ne da na manzansa, don haka ba za ta masa biyayya nan ba. Ko misali a ce lokacin da take al'ada, ya ce yana son kusatar ta nan ma Allah ya hana, sai ta ki ba shi haɗin kai, ko ya yi fushi ba ta da laifi a wajen Allah. Ina ganin ne aka tsaya ko ba ƙarasa ba da mu ma da yace wa min zalik, yana daga cikin irin wannan abin da aka mata kashedi kada ta masa da'a a kai, an tu'i fi dhuhuri ala rijal, ta masa biyayya wajen bayyana kanta ga maza, wal ikhtilati bihim, ko kuma cuɗanya da maza, wa musafahatihim, ko gaisawa da su. Ka san waɗansu ba su ɗauki wannan ɗin komai ba ko, gaisawa tsakanin miji da abin namiji da mace kawai sun ɗauke shi wani abu ne wanda yake na zamantakewa. Na'am, ana iya gaisawa tsakanin miji da mata ko da muharramar ka ce, ba laifi ba ne idan ka gaisa da ita. To amma wanda yake ajnabiya, wannan haramun ne qat'an, baya halatta. To in ta ya buƙaci irin ta bayyana kanta, ko misali gidansu aka zo an kawo musu ziyara, ita kuma sai ta fito babu lullubi, to wannan duk bai halatta ba. Ko da shi yana son haka, to bai halatta ba. Wanda za ka ga shi da yus ne, ko kuma saboda shi ya sha wayewa, ka san haka suke ganin abin, ya sha wayewa ya koshi, shi ba matsala ba ne. A kowane lokaci abokansa za su iya zuwa gidansa su zauna a falo, an kunna talabijin, ana kallon talabijin, matar ta kawo masa shayi, har ma ta je ta masa abinci ta kawo a zauna, kuma ana ta hira a gidan abokinsa. Wasu suna yin haka. To duk irin wannan ya saba ma Allah, ya saba wa manzansa. To in har mijin shi ya nuna sha'awar haka, yana son shi haka a wayewarsa, yana ga hakan daidai ne, to ta nusar da shi cewa hakan ya saba ma shari'a. Ba ana nufi ma wai su sanya hijabi kawai ba, an yi magana akan waɗanne mutane ne kan matan manzansa sallallahu alaihi wasallam. Matan da suka kuma kowace waɗanne mata kamun kai, sannan kuma khitabun an fuskantar da shi ne kai tsaye ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su ne suka rayu lokacin da matan annabi suke nan. Don haka sai aka ambaci wannan a kayansu, wa idza sa'altumuhunna, kunna dannan lamiri ne na matan annabi, in za ku roƙi matan annabi wani abu, fas'aluhunna min wara'i hijab, to ku roƙe su abin amma ta bayan shamaki, kar kuna musu magana mubasharata. Ba wai ana nufi ma ya sanya jilbabi ne ake nufi a nan ba, shamaki, kar ku zamanto kun fuskance sun fuskance ku, ya zama akwai wani shamaki a tsakani, wata katanga ko wani wata danga ko makamantan irin wannan. To mu kula da wannan aya, ya ke ta'ammuli a kanta da kyau, sai a ga hanin fa ashe ya tsananta. Matan da suka fi kowaɗanne mata kamun kai, mutanen da suka fi kowaɗanne mutane kamun kai, a su ne ake ma wannan kashe. To ina kuma ga waɗanda suke min dunihim, wanda ba su kai su ba. Wa kala annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, iyyakum wadukhula ala nisa, ka shaidunku da yawan shiga ga mata, ku shiga gidajen mutane, ka shaidunku game da shiga gidajen mutane. Ila ya rasulullahi, aka ce ya manzon Allah, afara aita alhamwa, ya manzon Allah kana ganin dangi fa, dan baffa kenan. Alhamu kaman dan baffa ko dan kawo, musamman namiji, kana ga misali kaman dan baffa fa. Nan yace wa huwa qaribu zawji, kaman dangin mijin, ka akhihi kaman kaninsa, wa ibn akhihi ko kuma dan uwansa, wato ka akhihi kaman dan uwansa ko dan uwansa, wa ammihi ko baffansa, wa ibn ammihi ko dan baffansa, wa nahwihim, da makamantan wadannan. Dangin shi miji maza, to shi da ake ce shi alhamu. Sai aka ce to kaman wannan fa, ai ka san abu ne mai sauki kanin miji ya shiga gidan wansa ko ya je shi ya zauna a gidan wani, ma ya bacci a gidan, da makamantan irin wannan, ko kuma dan baffansa ya kawo ziyara gidan, ko wanda daga cikin danginsa kawai ya zo ya keɓanta da matarsa. A al'ada ana yin haka. To shi yasa suka tambaya suka ce, to ya manzon Allah kamar irin wannan fa dangin miji ba? Kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamu almautu, ai shi irin wannan dangin mijin shi ne ma mutuwa. Me yasa aka shabbaha shi da mutuwa? Ma'ana shi ne ma barna take iya faruwa a ciki, dan shi aka sakewa, ko ba haka ba ne? Shi aka sakewa a ce a dan babbanta ne, kaga an bar budurwa tana zauna a ce wancan dan babbanta ne, ai wanta ne, abokin wasanta ne. To wannan duk yake ana buɗe ƙofofi na ɓarna, an kira shi almautu saboda shi ne ma wanda ba a fargaba, kuma sai kaga sau da yawa ɓarna tana faruwa ta ƙarƙashinsu. Shi wanda aka sake wani saboda rashin fargabar da ake da shi, an sake da shi, to a nan kuma shi kenan sai kaga al'amar ya lalace. To don haka duk irin wannan su ma tahajjubi yake musu, baya halatta su je su keɓe da matar mutum wai dan ɗan uwansu ne, kawai su kaɗai a gida. Wannan ya saɓa wa shari'a. An ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, ai da can akwai da abin nan waƙar da mata suke ko wasan kanin miji, akwai daɗi idan kana daka ya hau baya, ba zan ƙara su sauran ba. Ta yi gaga duk ɓarna ce ko? To annabi ya ce iyyakum wadukhula ala nisa, to duka irin waɗannan ababe, ko da a ce shi miji ba komai ba ne a wajensa, to macen ita ta ƙi, matuƙar ta san shari'a, ta ce to wannan fa saɓa ma Allah da manzansa ne, don haka ba za a kai ga wannan gandun ba. ka san misali idan mace mai tsarewa shari'a ce irin dan uwan mijinta kanansa musamman yawanci yayi ba su shiga zuwa su shanta ke ba sai ga kani ya je ya kebe da mata ba kowa to irin wannan idan ita tana da ruhi na addini sai ta gaisa da shi sama sama sai ta tafi daki ta bar shi shi kadai kawai tai zamanta ta shagalti da wasu abubuwan ta bar shi to irin wannan sai ka gane cewa ai ta walakanta shi ai ta yadawa a cikin dangi ba ta karban mutane ta walakanta shi alhali abinda shari'a ta tanada ne an saba wa shari'a ne to wajibi ne a dinga kiyaye irin waɗannan Allah ya ba mu ikon kiyayewa to mani yace wa qisi ala zalika kullama yukhalifu shar'a rabbiki to ke mata mai nagarta ki kiyasi ki auna dukkan irin waɗannan ababen wanda ya saba ma shari'ar ubangijinki to kada ki wa mijinki biyayya a kayansa matukar ya saba ma Allah matukar ya saba ma Allah babu wanda Allah ta'ala ya rangwame a masa biyayya inda ya yi umarni da saba wa Allah hatta mahaifa da Allah ta'ala ya yi kashedi ya yi wasiya har ma ya gwama haƙƙinsa da nasu don a nuna girman haƙƙinsu amma Allah bai amince a musu biyayya a wajen saba wa Allah ba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kaga hatta mahaifa in sun dage sai ka aikata abinda kai baka da dalili a wajen Allah ya saba ma shari'ar Allah aka ce fala tuti'huma kada ka musu biyayya amma dai aka ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa a zamantakewa a duniya ka kyautata musu wannan aya an ce ta sauka kan Sa'ad ibn Abi Waqqas da shi da mahaifiyarsa da take dagewa sai ya bar musulunci yace ba zai bari ba har sai wani alwashi sai ta yi kaza sai ta yi kaza to kaga hatta waɗannan Allah bai bada dama a musu biyayya a cikin saba wa Allah ba kuma mahaifa abin nan shugabanni ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace innama ta'atu fil ma'ruf ai biyayya ana yin ta ne abin da shari'a ta yarda da shi to duk da yadda maza suke da haƙƙi mai ƙarfi a kayan matansu to wannan biyayyar duka an ta'allaka ta ne abin da shari'a ta yarda da shi amma in an san cewon akwai nassi dama ya haramta wannan abin an hana to ko da shi ya dage ba za a masa biyayya ba fala taqtarri bima yalzamuki min at-ta'ati li zawjiki hatta tuti'ihi fil ma'siyah don haka kada ki rudu da abin da aka lazumtar miki na biyayya ga mijinki har ya kai ki masa biyayya a sabon Allah a abin bai kai ga haka ba fa inna mata'atu fil ma'ruf biyayya ana yin ta ne kawai a abin da shari'a ta yarda annabi ya faɗi wannan lafazi lokacin da wani daga cikin komandodi da ya aika yaki ana dawowa sai ya ce baya jaraba waɗanda suke ƙarƙashin sa ya musu umarni suka tara karmami makamashi sai aka cinna wuta yace yanzu inna muku biyayya anna muku umarni ku shiga wutan nan za ku shiga suka ce za mu shiga ainihin shugaba ne da anna muku umarni za ku aikata eh sai ce to ku shiga wutan nan suka yi kaman za su shiga sai ce ku bari yana so ya jaraba biyayya su ne da aka dawo da aka hakaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da ku sun shiga da ba za su fita ba ai ma'ana kenan da wannan zai sabbaba musu azabar Allah sai annabi ce inna ma'atu fil ma'ruf biyayya ya ana yin ta ne abinda shari'a ta sani ta yarda ba a ce kuma sa biyayya abinda ya saba wa shari'a ba wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima me yasa za ku aikata kar ku kuma yi irin haka to kaga nawa ja an ce wato
fa innama ta'atu fil ma'ruf. Kuma wani hadisi annabi ya ce wala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, wannan shi ma hadisi ne aka tabasin sa, ba a yin biyayya ga wani cikin saba ma mahalicci. Wani ya maka umarnin saba ma Allah, to ba a masa biyayya. Amma abinda shari'a ta yarda, musamman shari'a ta yi umarni ma, to wannan wajibi ne a yi ma miji biyayya a kansa. Abu na biyu ma ne cewa min haqqi zawji ala zawjatihi an tasuna irdahu, daga haƙƙin miji akan matarsa shine ta kare masa mutuncinsa. Wa tuhafidha ala sharafiha, kuma ta tsare mutuncinta, wato ta tsare masa mutuncinsa, ita ma ta tsare nata daraja. In ana nufi asharafu, wato ta zame kamun kai, kada mai da kanta ballagaza, kada ta bada kanta a wani, shine ta tsare sharafu hake. To wajibi ne ta haka shi ma kuma ta kare masa mutuncinta, kada ta zama, kada ta zamanto ballagaza. Wa an tar'a ma lahu, domin yana daga cikin sifati al-mar'atu as-saliha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi, ya siffanta ta akan cewa in ya dube ta za ta faranta masa rai. In nazara ilaiha sarwatuhu, in ya dube ta zai samu farin ciki da kwanciyar hankali, don ba zai ga abin da zai tada masa hankali game da ita ba, na gatsa na fuska ko kuma na kasanta da makamantan wannan. Wa in amaraha ata'atuhu, kuma in ya mata umarni za ta masa biyayya. Wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi, kuma idan baya nan yayi tafiya, za ta tsare masa mutuncinsa wajen tsare mutuncin kanta, kuma za ta tsare masa dukiyarsa. To kage yana daga cikin siffati al-mar'atu as-saliha, ta tsare mutuncin mijinta koda bayan baya nan ta zame kamun kai, kada ta aikata wani abu wanda ta san za ta zuda mai mutunci. Wa an tar'a ma lahu wa waladahu wa sa'ira shu'uni manzilihi, kuma ta zame kiwon dukiyarsa, ma'ana ta kiyaye masa dukiyarsa ta tsare, kada ta ballagazar, dan yanzu baya nan shikenan sai ta lalata masa dukiya, ko ta israfi ta barnatar. In ya bata kudin cefa ne yadda ya saba badawa, yana wadatar su yana nan, to in zai tafiya ya dauki wani kudi ya bata, sannan ya bada wani kuma ya ce to ga wannan in wani abu ya taso, kar ta ce za ta canza lamarin. Mun gane ko? Ga yadda aka saba kashewa dama a wuni, ko da yana nan da bai nan sai ya bada irin wannan din, kuma sai ya sake kawowa wani kudin ya bayar in case wani abu zai iya tasowa saboda baya nan, ka san hakan ya haka ko? To kar ta ce ita yanzu shikenan kula ta mutu sai wasa, sai a rika bulbula man shanu da ba a zubawa, dan kifi ne za a dan jefa yin ta ce a sai kaza, ko da yake yanzu ta dan yi nisa da mutane ko? Har kai din ba. Allah al-musta'an. To duk wannan yana daga cikin haƙoƙin miji, ta tsare masa dukiyarsa, ita ce wakiliyarsa a gida. Babu wakiliyar da yake da ita sama da matarsa, da aka ita za ta tsare masa dukiya in baya nan. Wa waladahu, kuma ta tsare masa ‘ya’yansa. Wa sa’ira shu’uni manzilihi, da sauran al’amarin gidansa, ta zame kula masa da gida bayan bainan wakiliyarsa. Liƙaulihi ta’ala, saboda Allah maɗaukaki ya ce فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما تاود أن تسكي صالحي قانتات ما سكن كان دكين. عبد الله بن عباس يفسر مؤنيات لأزواجهن ما سبي يعني جمزة جنس حافظات كم ما ستسرون للغيب أفكي بما حفظ الله دان كان دابين دا الله يسأل. Mana duk wani abu wanda ya zamanto yanzu su ne wakilai a kansa, amanarsa tana hannunsu, to za su zamanto masu tsarewa wannan amana. mujin su baya nan ne za su tsare masa dukiyarsa dan yanzu a hannun su take a juna ne suke da shi a cikin cikin su ba wanda ya sani sai su za su tsare wannan junan ba za su zubar da shi ba ko da ku rabuwa ne ta faru ba za su yi hayinci ba hafizatul lilgabi bima hafizallah wani kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها متشفا mai kiwo ne a gidan mijinta kuma lalle za a tambaye ta dangane da kiwon yaya ta kiwata gidan za a tambaye ta idan yara ne suke nan mijin da baya nan sai ta sanya ƴaƴan da ba ita ta haifa ba ta gallaza musu tunda uwarsu ba ta nan to kaga ta ci amanar kiwon da aka bata idan dukiyarsa ce ta yi ballagazanci da ita saboda yanzu baya nan ta kallafa cewa yara ne to kaga nan maza a tambaye ta akan cin amanar da ta yi in ta zamanto lokacin da baya nan tana barin wasu suna shigowa gidan waɗanda shi baya so ta ci amanarsa ko kuma kowane lokaci tunda yanzu baya nan gidanta a rufe ne ba ta nan kawai ta fita ta shiga nan ta shiga nan saboda mai gida baya nan to ta ci amana don haka ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha makiyayi ya ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta dangane da kiwon da ta yi don haka sai ta tsare na uku wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tatazayyana lahu wa tatajammala yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa matar ta zamanto tana masa ƙawa tana masa kwalliya ta zame yin ƙawa zina cancada ado wata tajammala kuma ta gyara jikinta jikinta ya kyau at-tajammul shine ta gyara jikin nata at-tazayyun shine ta yi kwalliya ma'ana ba wai kwalliyar kawai babu gyaran jiki ba a jikin a gyara musamman idan yana tanada mata dama kayan gyaran in bai tanada ba kuma ayi ya hada ta da basalin kawai babu kayan feshe-feshe shikenan in tai wanka sai ta damfara basalin abin da ya tanada kenan amma in ya bada kayan kanshi ba sai a kawo da bashi duk na jiki hamata ne matsi-matsi ne ina ne duk ko ina babu wani bashi da za a ci kuma an sa gazal ko yanzu ba a sa gazal ne ba a sa wa ko sai gidan kawai to at-tazayyun wannan yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta rika masa kwalliya ai yana karkashin abinda annabi ya faɗa in nazara ilaiha sarwatu in ya kalle ta za ta faranta masa mutumin da ya shigo gida ya zo sai ya ga matarsa cikin kazanta ransa sai ya ɓaci zai ji ba daɗi ko yana son ya huta a gidan to in sai ya koma gindin bishiya waje gidan ya masa zafi to yana da kyau ta masa kwalliya ai mun ji a baya shi ma dole ya rika mata kwalliya ko ba in ya dawo gida shikenan ya samu wata ƴar shara ya saka ba a kwalliya za ka yi ka sa kayan wogaggu in sha'awar ƙananan kaya take yi ba za ka iya sawa a waje ba to sai ka sayo kaso ƙananan kayanka da jeans ɗinka da shirt sai kai for her eyes only ne ko tana bukata ta sa ita tana so ta ganka a ciki dan kar ta ga ta kasu ba sai ka saka ita ce ake so ta gani kamar yadda kai ma in kana sha'awan ta dinga sa ƙananan kaya da zaka rika gani kun ke banta sai ka sayo mata shimi ka sayo mata musisi ko Allah ya samu dace. To don haka an tatazayyana lahu wa tatajammala wa an tabtasima fi wajhihi da'iman wa la ta'bas. Tazamme yin murmushi a fuskar sa kanta zamme gintsa fuska. Daga taji murar sa ta gintse wai saboda ya bata mata rai. A katte haka. Ai mun ji a baya ba a maida munanawa da munanawa shi kar ya maida mata munanawa da tai da munanawa, haka ita ma kar ta maida masa munanawa da yayi da munanawa, ta zamanto daima mai murmushi mai sakin fuska dan ya ji dadi, ta ɗebe masa kewa. Wala ta'abas, kar ta rika gintsewa. Wala tabdu fi suratin yakrahuha, kada ta rika bayyana masa a siffa wanda shi baya so. Ta zo a siffar da baya so, in ya complain ya ce wance ki daina kaza din nan mana kaza kaza, ya kullun ke ba abin nan, to sai ta kokarin ta gyara abin da ta ji ya koka baya so, to sai ta dinga kiyayewa siffar da yake so. Matukar ba sabon Allah bane, yana cikin tajammuli da tazayyuni, to sai ta rika yi. Wa talaqatul wajhi, duk wannan ana so. Faqad akhraja at-Tabarani min hadith Abdullah ibn Salam, at-Tabarani yarawaitu hadithi daga Abdullah ibn Salam, qala ibn Salam yana cewa wato khairun nisa'i man tasurruka idha absarta, mafi alherin mata ita ce wadda take faranta maka idan ka kalle ta. Wa tuti'uka idha amarta, kuma tana maka biyayya in ka mata umarni. Wa tahfazu ghaibatika fi nafsiha wa malik, kuma ta tsare fakuwarka cikin kiyaye kanta da kuma dukiyarka, ma'ana lokacin da baka absence, lokacin da baka na fakuwarka, to sai ta tsare maka fakuwarka wajen kiyaye mutuncin kanta da kuma dukiyarka. Duka ga hadisin da muka yi ishara zuwa gare shi, ya zo da wani lafazi daban. Malam ya ce wal ajabu kullu al ajabi, abin mamaki mafi girman abin mamaki, min ihmalil mar'ati li nafsiha fi baitiha bi hadarati zawjiha, mace ta wofantar da kanta a gidanta, alhali mijinta yana nan, ta wofantar da kanta a gidanta kuma ga mijinta na nan, bata gyara jikinta ba kuma mijinta yana gidan, yace wannan abun mamaki. Wa ifratiha fil ihtimam bi nafsiha, da kuma zarbabiyar da za ta yi wajen kulawa da kanta. Wa ibda'i zinatiha, da kuma bayyana ƙawarta inda al-khuruj min baitiha, yayin da za ta fita gidanta. Wannan abin mamaki, mijinta yana gida bata kula da kanta ba, ta wofantar da kanta, amma lokacin da za ta fita kuma anan za ta ƙura daka a gyara jiki, za a je gidan buki, za a je gidan buki an yi kwalliya, rigar nan da ya ɗinka mata wanda yake so ta rika sawa an ajiye, sai za a je buki kuma sai a ɗauko, kuma a gyaggyara jiki a yi tsafta tas, kuma yana gida kuma ba a masa wannan ba. Wannan akwai abin mamaki, kaga kenan an yi watsi da muhimmi, an ɗauki wanda ba shi da muhimmanci, alhali kwalliyar da za ta yi wa mijinta ta zauna tare da shi a gida kawai don ya gani, lada take samu, don ta yi ibada ne, ta aikata abin da ake so ta yi. To wannan dai yana daga cikin haƙoƙin miji, kada ta zame yin kwalliya a lokacin da za ta fita. Hatta sadaka fiha qawlu man qala, ballantana ma maganar waɗanda suke faɗi ta gaskanta a kanta, yayin da suke cewa qirdun fil baiti wa gazalun fi shari', wai tamkar biri a gida, a gida tamkar biri, amma a waje kamar barewa. Ka san Larabawa in za su kwatanta kyau, sukan kwatanta da barewa. Barewa ai tana kowa koki na sai Imrul Qais suna biga ta dabiyani, idan ka gida ga suna kwatance da barewa sosai, kai hatta Majnun Layla cikin kasidodinsu masu yawa, dukka inda zai kwatanta Layla kawai yana kwatanta ta ne da barewa. Su Larabawa suna ganin kyan barewa, saboda barewa tana da wasu abubuwa guda biyu da Larabawa su a fassarar su na kyawu, barewa tana da waɗannan abubuwa guda biyu: idanu babba fari kuma da kuma dogon wuya. Larabawa suna ganin wannan a matsayin kyau sosai da laɓɓa,
leɓe ba leɓe kaman ganda ba a'a leɓe dai zan akwai fatan leɓe ba irin da turawa ba ko leɓe mai kyau baki mai dan fadi to wannan abuwa guda uku larabawa a cikin wato irin bai'arsu suna fassara shi a matsayin kyau to kaga nan wajen kwatancen da suke yi suna cewa qirdun fil baiti wa gazalun fil shari' to kada ta gaskantar da wannan magana a gida ta zama kaman buri buri ai babu kyau ko zama ma bai iya ba shi zama ma buri shi bai iya ba ga yawan soshe soshe to kar ta bai da kanta haka a gida a waje kuma ta zama kaman barewa ka san barewa bayan kyan da dogon wuyan ga iya tafiya ko barewa in tana tafiya ga jefa kafa take a hankali to kar ta zama haka a waje ne kwalliyarta amma a gida babu kwalliya akkasawa ake so ta yi a gida kwalliya a waje kuma ta koya kwalliya fattaqillaha ya amata Allah fi nafsiki wa zawjiki don haka ma dai ce ki kiyaye dokar Allah ki ci tsoron Allah yake baiwa Allah dangane da kula da kanki da kuma cika haƙoƙin mijinki fa innahu ahaqqun nas bi zinatiki wa tajammuliki domin shine mafi cancantar mutane da ya kamata ki nuna masa ƙawarki da kuma kyawunki wa iyyaki wa ibda'a az-zinati liman la yajuzu lahu ru'yatuha kashaydanki game da bayyana kwalliya ga wanda bai halatta ga kwalliyarki ba wallahi ba burgewa a ciki ba burgewa kin bayyana kwalliyarki a koma kowa ya ga sirrinki ba duk shab ɗinki kowa ya gani watakila ƴan mata kaga suna bayyana har wani sashen nonon su ma ya fito kowa ya gani fa a waje to menene abun burgewa a ciki kowa ya ga sirrinki ba duk lokacin da kike cikin gida zai iya tuna ga yadda ma kike saboda har ga ya gani ai ba abu mai daraja wanda kake so kaga menene ya kunshe kuma baka gani ba wanda ya fi kima ya daraja a wajenka haka lamarin yake da aka rufaffen abu ya fi daraja a rufaffuk ya fi daraja kaman kwai ne sai ka aje shi a bakin hanya wannan da bawansa baka bude ba wannan kuma ka bare ka sauka kawo mai saya in ya zo wannan ne zai saya mai bawan ya je ya fara kayansa shi wancan sauka ka masa ka bata ya ce ai wannan kuma ya ka bata duk kura ta hau kai sai wane ne mai zai da shi to haka yake matar da take a rufe mijinta ne ya gani ta fi kima ya daraja amma wanda ballagaza kowa ya ganta kuma sai mai kuma kowa idama kowa ya gani kowa ya gani Allah ya shirar da mu to don haka mata su zamanto masu kiyayewa abinda Allah ta'ala ya ce kiyaye fa inna hadha min as-sufurul muharram domin irin wannan bayyana kulliyan yana daga cikin caba ado wanda yake na haramu ba hana ta yin kulliya ba kowane irin gaye da kulliya ya halatta ta yi amma a cikin gida amma a cikin gida shi din ma ga idanun wasu ba ga kowa ba musamman idan da yafi dacewa da shi shine mijinta ka san wani abun mamaki yanzu ka kaddara mutane da yawa za su sai takalmi mai kyau mai tsada ko takalma masu kyau masu tsada a matansu sau da yawa matan da suke kwalliya a gidan masu ya ga kaɗan ne suke da wayan da za su sa har takalmin a cikin gida takalmin a waje za su saka shi amma kaɗan ne wanda za ga sun caɓa kwalliya kuma sun ɗauko takalminsu mai kyau a cikin gida sun saka sun ajiye silifas ɗin ai mai gidan yana so ya ga yadda take taka shi ko ba haka bane ya ga irin takun da take yi da takalmin a ƴan mata kike so ya gani suna takawa a waje a ke ɗin yake so ki taka idan kina wannan dabaran sai ki ɗauke idanunsa daga wasu to da haka wajibi ne mata su kiyaye wannan
bala yace wa min haqqi zawji ala zawjatihi an yaltazama baita antalzama baitahu fala takhruja minhu walau ila almasjid illa bi idnihi. Yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta lazimci gidansa ta zauna a gidan, fala takhruj minhu kada ta kuskura ta fita a gidan, walau ila almasjid kai koda zuwa masallaci ne, illa bi idnihi sai da izininsa. Da kaulihi ta'ala, saboda Allah ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ku zauna a gidajenku, ku lazimci gidajenku. Ba cewa aka ce ta zauna a kurkuku ba, ya halatta ta fita a lokacin da fitan ya dace, a abubuwan da fitan ya dace a yi domin su, amma koda wannan ne sai da izinin miji, ko gaida babanta ne bashi ya lafiya bai halatta ta fita ba sai ta nemi izinin mijinta, sai mijinta ya mata izini ta je ta gaida babanta bashi da lafiya. In mijinta bai mata izini ba to bai halatta ta fita ba, sai dai ta san hanyar da za ta yi ta rayarashe shi ya batte ta fita, ba murkuda baki za ta yi ba. Wa min haqqi zawji ala zawjatihi alla ta'zana fi baytihi illa bi ibnihi. Yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa, abu na biyar, kada ta yi izini ga wani ya shiga gidan, ya shiga gidansa, illa bi iznihi sai da izininsa. Kar ta amince wani ya shigo gidan sai in mijin ya yarda wani ya rika shiga gidansa. Mun gane, ko da ga waɗanda shari'a ta yarda su shiga gidan, don misali ko da a ce dangi, misali kaddara a ce kaninta ne, kaninta ya yi muharraminta ne ko, amma kanin matar, kanin mijinta ba, kanin mijinta muharraminta ne, ba muharraminta ba ne, amma kaninta muharraminta ne, don haka dan ya shiga gare ta ba matsala ba ne. To ko da kanin mijinta ne, amma abinan kaninta nake nufi, kanin mijinta muharram, abinan ajinabinta ne, amma kaninta shi muharraminta ne, dan ya shiga gare ta ba matsala ba ne, amma kanin mijinta ajinabi ne. To ko da kanin nata ne, sai mijinta ya ce bai amincewa ne dinga shiga masa gida ba. Mun fahimci wannan? To bai halatta ta bar kanin nata ya shigo gidan ba, kaninta ne ba. Abubuwa guda biyu ne yanzu, kaninta gida kuma nawa? Na mijinta. Nasa shiwa? Yawwa, ka ce nasa. E ka ce gida kuma na mijinta, ƙani nata ne, gida kuma na mijinta, ita kuma matar mijinta ne. Kaga da gidan da itan duk yanzu ƙarƙashin wa suke? Ƙarƙashin mijinta. Da kai da kayan mallakar wuya ne. Sai ce toke matata, wane ƙaninki ban amince dinga shigo min gida ba, dan ba yaran kirki ba ne, ba na so ya dinga shigo min gida. To kar ta kuskura ta bar wannan kanin nata ya shiga gidan mijinta. Duk lokacin da ya zo zai ce a'a, mai gida ya ce kar ka shigo min, gaskiya kar ka kawo min matsala a aurena, ya ce kar ka shigo. Ma za ka gaisawa da kai a waya, kurin da Allah ya sa an je gidan mu muka haɗu sai mu gaisa, amma ban da gidana zan ce ke. Da kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda faɗin manzon Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce fa haqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun wala ya'dhana wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Annabi ne faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi ya faɗa daga cikin haqqoki, ala inna ala inna lakum ala nisaikum haqqa, kusani lallai kuna da wasu haƙƙoƙi akan matanku. Daga ciki annabi ya ce fa haqqukum alayhinna, haƙƙinku akan su, alla yuti'na furushakum man takrahun, kada su zaunar da wanda ba kwa so akan shimfidar. halanka ne amma baka son wancan mutumin ya zauna maka akan mutum to kada su bari ya zauna akai Abu Sufyan ya je wajen Issa Ramla Ummu Habiba kenan bintu Abi Sufyan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aure yar Abu Sufyan lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba ana fada da su lokacin da suka warware alƙawarin na bai'atul Hudaybiyya da ake saboda wasu Qurayshawa sun hada Banu Bakr suka kai wanda su kuma halifan su ne suka kai yaki akan Khuza'a wadanda su kuma sun shiga cikin bai'at da aka yi suna goyen bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da yaje yana so ya rayu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke shi akan kasa ce za su dauki fansa akan abin da Qurayshawa suka yi da yazo ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje wajen Issa kofar ta yi shiga saboda ya dade bai ganta ba tun hijira da suka yi tun kafin ai hijira ita suka yi hijira Habasha da mijinta mijin ya mutu a can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tukunna suka taho Madina to lokacin da yaje sai ta janye shimfidi ne ya gani sai yazo zai zauna dan su gaisa da yarsa sai ta janye shimfidin ta nade shimfidin ta kauda shi abin sai bashi mamaki ya zace haka ni ne bakiya so na zauna a shimfidin saboda kina ga shimfidin ya mun kadan matsayina ya wuce wannan shimfidin ko ku shimfidin ne kike ga yafi daraja ta ba za ki amince mun zauna ba ai dole da yan biyu ne sai ta ce shimfidin ne nake ga yafi darajarka kai kafiri ne wannan kuma shimfidin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu yadda zan yin barka kana kafirin ka zauna kai babanta ba yace lalle ashe bayan rabuwar musharri mai girma ya same ki ya fita gidan bai samu maraba ba to kaga wannan duka yana daga ciki Allah yuti'na farashakum man takrahun wanda ba kwa so mai gidan ne baya so shi a dinga zama masa akan seti din sa musali to wani idan yazo zai zan ce a'a zauna a can wajen ko da cikin wadanda ya halatta ne an amince mata su shigo gidan ce a kar ku zauna na nan wajen ku zauna a can wannan duk yana daga cikin haƙƙin da mace ya kamata ta tsare wa mijinta a gidansa wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun kuma kada su yi izini wanda ba kwa so ya shigo muku gida ko waye ومن حق الزوج على زوجته ان تحفظ ماله yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta tsare masa dukiya kamar yadda muka ji a baya wa Allah tunfika minhu illa bi idnihi kada ta ciyar daga cikin dukiyarsa sai da izinin sa eh wadan sun zo sun roƙa kawai ta debo ta basu wasu sun zo sun koka a taimaka mana kaza da kaza so rukin su ko wata gwaggwanta ta koka ko wani mai bara ya zo ko wani mai kama shikenan sai ta auno musu rabin kwano ta baya waye ce sai da izinin mai gida in hakan na yawan faruwa ya tace to ni ko mai gida mutane suna yawan zuwa su abin nan da su wani ko makwabta ko wane ne ko wane ne suna abin nan ya za a yi nan sai ce a ba matsala abin da yake bai wuce kaza ba to ki rika badawa in ya kai kaza ne kuma to a dan shaurara misali sai a kiyaye abin da yake in kuma ya bar mata majalin kawai ya ce a ba matsala duk lokacin da aka zo bukatar wani abu ki bada shikenan ya bata open ticket ko amma matukar miji bai amince ba ya ce shi baya so a din to ko sadaka ce ba za ta yi ba ai mallakarsa ce ba kayanta ba ne kayansa ne Allahumma illa in ya amince mata to duk lokacin da ta dauka ta yi sadaka tana da ladan wannan sadakar shi ma yana da ladan wannan sadakar amma lokacin da ta dauki abin da ba nata ba nasa ta bada ba da amincewarsa ba kuma bai amince ya jaza hakan ba to ta sani ta aikata laifi illa bi idni da kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.
magana ce yankakkiya,
kada mace ta ciyar da shay'an komai, kada ta bada komai. Al-infaq ana nufin badawa, kada ta bada komai. Min baita zaujiha, daga gidan mijinta, illa bi izini zaujiha, sai da izinin mijin nata, sai dai in mallakarta ne, tana da iko ta tasarrufi akan mallakarta.
Ila ka ce wala ta'ama, har abinci ma ya manzon Allah, in an zo nema kada ta diba ta bayar.
Kala, sai annabi ya ce zalika afdalu amwalina, ai abinci shine mafi darajar dukiyar mu. Akwai dukiyar da take abinci daraja? Yau abin da kace shine naga ko sauran ka yadda lissafi ne, duk sauran lissafi ne. Wanda ka sa a bakin ka ya shiga cikin ka ya zauna shine naka yi, ai sauran lissafi ne. Wancan kuma ai kana dai da buhu kaza ne a aje, amma yanzu wannan shine kashe ma yunwa, she fa'idantar da kai, naka ashe ba wanda ya kai shi daraja.
بل من حق الزوج على زوجته الا تنفق من مالها ان كان لها الا باذن زوجها.
كاي akace yana daga cikin haƙƙin miji ma akan matarsa dukiyarta ma kada ta kashe, in har tana da dukiya sai ta nemi izinin mijinta. Wannan kuma karkashin husnul mu'ashara ne, da kauli sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, laysa lil mar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi idni zawjiha. Mace bata samu ta keta wani abu daga cikin dukiyarta ba face da izinin mijinta. Wannan kuma a ƙarƙashin husnul mu'ashara ne, ita take da saitar akan dukiyarta. Amma tunda yanzu da ita da dukiyarta suna ƙarƙashin sa, ai dalilin da yasa aka sanya wa mace waliyi kenan, ko da a wajen aurarwa, saboda ita ba za ta iya ɗaukan decision, ba za ta ɗauki shawara a karan kanta ba, wani ne zai ɗauka mata shawara. Shi yasa aka ce in za ta yi tafiya ma kar a bari ta yi tafiyan da ya kai masirarta falafati ayyamin illa wa ma'aha dhumu haramin, saboda shi zai dinga ɗaukan shawara a kanta. Shi yasa annabi ya ce naqisatu aqlin wa dinin, ai wannan annuqsan din su za su iya ɗaukan wata shawara wadda ba ita ce daidai ba, watakila sai ta ɗau shawara ta ba da dukiyarta alhali daga baya kuma ta zo tana cizon yatsa. Amma mijinta zai iya ba ta shawara ya ce da kaza ya kamata ki yi, ki ba da kaza, kaza kuma sai ki ajiye saboda kaza da kaza, zai iya ba ta shawara wadda ita ta fi dacewa. Wannan shi ababin shawara ne. Mun gane ko? Shi ya saka امرأة ابن مسعود زينب امرأة ابن مسعود da ta fidda dukiya tana so ta sadaka da shi, sai da ta shawarci mijinta Abdullah ibn Mas'ud, da ta shawarce sai ce to ni dai shawarar da yake baki ni yafi kamata ki yi wannan sadakar, dan kin ga da kyar muke cewa ne banda komai ke, kuma gashi Allah ya baki kuɗi, kuma gashi kin fitar da ki sadaka ki bani. Tace yaushe kuma zan baka kana mijina kuma? Ce to ai ni na buda cewa. Sai ta ce to ni sai na je na tambayi manzon Allah, in ya jaza tukunna. Ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce na fitta dukiya ne ina so zan yi sadaka. Ibn Mas'udin shi kuma sai ya raya cewa wai da ni da marayun da suke karkashin sa, su sai ai da shi da marayun da suke karkashin sa tare da mu a gida, su suka fi cancanta na musu wannan sadaka, alhali ma kuma a gidan nake. Manzon Allah ya ce eh, shi ya fi cancanta ki masa, in kika yi wato laki ajrul sadaka wa ajrul sila, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kina da lada na sadaka kuma kina da lada na sada zumunci. Mun gane ko? To don haka wannan ba laifi bane. To don haka a nan wajen ko da a ce nata ne, kada ta sarrafa shi har sai ta nemi izinin mijinta, ma'ana ta shawarce shi. Wallahu a'lam. ومن حق الزوج على زوجته الا تصوم تطوعا وهو شاهد الا باذنه. yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ko azumin tadawwu'i kada ta yi wa huwa shahidun alhali yana gari matukar yana nan yana gari ba tafiya yayi ba to ba za ta yi azumin tadawwu'i ba illa bi iznihi sai da izininsa da kauli sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha shahidun illa bi iznihi baya halatta ga mace ta yi azumi alhali mijinta yana gari illa bi iznihi sai dai da izininsa wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi to wannan tababin haƙoƙinsa ne haƙƙi na wada'i haƙƙi na bukata shi saka aka ta'allaka azumin nata da izininsa wala Allah zai iya bukatarta kada misali a ce shi ya kaddara zai bukace ta sai kuma ta ce masa ai tana azumi to ai kaga anan wajen an sashi a cikin tsaka mai wuya ko in ya hakura ya kuntata in ya je gare ta yana ji ya bata mata wata ibada da ta fara to shi saka in har yana gari sai ta ce mai gida zan yi azumi fa gobe ko kwana kaza fa ina so zan yi ina yin azumi in yace a ba laifi shikenan amma idan har baya gari nan kan kawai tana da iko akan azumi sai ta yi azumin ta yadda ta so tunda yanzu mai gida bai na dama dan wancan haƙƙin ne wa min haqqi zawji ala zawjatihi Allah ta munna alaihi bima anfaqat min maliha fi baitiha wa ala iyaliha yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa Allah ta munna alaihi kada ta masa gode kai bal ba ma wai shi kawai ba kowa ma dukkan kowa ma idan har ta ciyar da dukiya ga wani to baya halatta ta yi gode gode bai halatta ba haramun ya shari'a bima anfaqat min maliha fi baitiha saboda abinda ta kashe na dukiyarta a gidanta wa ala iyaliha ta kashe ma iyalanta tana tare da ƴaƴanta da iyalan da ke gidan cefane kudin cefane da aka bata bai wadatu ba sai tana ƙarawa tana yin kaza tana yin kaza to rabb dole abiya ta ita ce to ai kullum ma dama sai na abin nan kudi na nake sawa ina kashewa ake kaza ake kaza inda ban sa kudi na ba abubuwan za su tafi ne dan kaza din da kake badawa to kada mata su faɗi irin wannan maganganu ko masu kama da su saboda da zaran sun yi gori akan abin da suka kashe to ladan su ba ya baci domin ai sun yi sadaka ne sadaka na yin ta saboda wa saboda Allah saboda Allah yake to da haka idan ta kashe duk dukiyar da ta kashe ai ta kashe ne a bisa muradinta in ba ta niyya ba sai ta kulle kayanta abincin ne ba a yi ba kudin ta yana na ararita ita ta ki kashewa ya ba ya bace to ce ba nan ne bai wadatu ba amma ko ba ta yi kyakkyawan zamantakewa ba ko amma ba za a ce ta saba wa shari'a ba sai da a ce ba ta yi kyakkyawan zamantakewa ba to kada a yi gori a cikin duk abin da ake shi ma miji kada ya mata gori a abin da ya yi wajibinsa ya aida in ya mata wasu abubuwa ma wanda yake ba na wajibi ba kada ya goranta mata misali ya kyautata wa mahaifanta ya kyautata wa ƴan uwanta yana biya wa ƴan uwanta school fees ko yana saya ma mahaifanta tufafi ko yana saya masa ragunan layya ko ya kai su Makka ko yana musu kaza yana musu kaza kada wata ran ce zai goranta mata in ya goranta mata ladan ya lalace ai yayi ne an tibi nafsi kuma yayi ne dan neman lada a wajen Allah subhanahu wataala to dan haka gori yana bata lada wa Allah tukallifahu minan nafaqati ma la yutiqu kuma yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa kada ta dora masa abinda ba zai iya ba wajen ciyarwa shi iya abinda zai iya saya mata na tufa ya sayo a sallah tace cabdi
wannan din zan daura kai kace mutumiyar kauye ha ina aka tsallake yanzu wannan karanta to wa min haqqi zawji ala zawjatihi Allah tamanna alayhi bima anfaqat min maliha fi baytiha wa ala iyaliha fa innal manna yubdilu al ajra wa thawaba domin gori yana lalata lada yana lalata sakamako qala ta'ala Allah yace ya ayyuha allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda sun kai imani kada ku bata sadakar ku sadakokin da kuka yi bil manni wajen yin gori wal adha ko tsambama ku yi gori ga wanda kuka yi ko ku tsangwame shi to idan aka yi haka abubuwa guda biyun nan suna bata lada al manni wal adha ko ai gode a goranta masa to kaza din ba ni na maka kaza ba ce kun ganshi kaza din malla na masa ni ne na maka kaza ai ba ya yi wa kansa wani abu sai na masa kaza to lada shikenan bulldozer kenan an rushe lada dan an yi gode akai din mai kai ma Allah ya baka na Allah ne ya baka to don haka ba a san gode wal adha ko tsangoma a tsangoma mutum a kyare shi a kyare shi akan abubuwan da aka yi a baya to wannan duka yana bata lada wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tarda bil yasir yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta yadda da kadan din da ya kawo wa an taqana bil mawjud kuma ta zamanto mai wadata zuci game da abin da yake an samu dan abin da aka samu wa Allah tukallifahu minan nafaqati ma la yutiqu katta dora masa abinda ba zai iya ba wajen ciyarwa ko kuma dawainiyar da aka kallafa masa tufatarsuwa ko kuma gida ne tace ita ba za ta zauna a wannan gidan ba sai a canje gida ko tace ita ma sai an sa a cire silan din a mata POP shi ake yayi yanzu shi ko malamin makaranta ne ko da yake yanzu duk an hade ko waɗanda suke waɗansu ma'aikatun ma da ba teaching din ba su ma duk an hade duk yanzu an garwaye komai an zama daya Allah ya kawo mana sauki to kar ta kaura masa abin da ba zai iya ba iya dan abin da ya samu shi Allah ya daura masa yayi qala ta'ala Allah yace ya ayyuha allazina amanu ina wajen ne qala faqad qala ta'ala Allah madaukaki yace liyunfiq bi sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake da wadata ya ciyar a yalwace wanda aka takaita masa arzikin sa ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha domin Allah baya daura wa rai ta aiwatar da wani abu na ciyarwa sai wan daga abin da ya bata sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra in kuna cikin rashi ne to da sanda bayan kuncin da kuke ciki Allah zai kawo sauki zakka wa aka dorawa a mai kudi wanda ya mallaki nisabi aikin hajji ga wa aka dorawa sai wanda yake da hanya liman sadaqa ilayhi sabila sai wanda yake da hanya amincin hanya guzurin da zai bari a gida da wanda zai tafi da shi har ya dawo da lafiya ta jiki da kuma sanin hanya din ko wanda zai nuna masa hanya to kaga wanda bashi da wannan istida'ar ba dora masa ba ko da aure cewa aka ce manistata aminkum alba'ata ba kowa ne aka ce ya aure ba sai wanda yake da iko ikon shi ma nau'i ne yana da inda zai iya zaunar da matan yana da hanyar da zai iya samo abincin da zai ciyar da ita ba a ce ka aure ta kawai ba abinci ba kuma yana da lafiyar da zai iya kusatar ta duka wannan yana cikin istita'a to don haka Allah bai dora wa bawa ba sai abin da zai iya in arzikinsa a kuntace ne sai ya ciyar a dan kuntacen abinda Allah ya bashi abinda musulunci bai so watsi da nauyi mutum ya watsi da iyalansa su zama dore ba shi ba su ba wani katakus din da zai aikata ba shi da kudin da zai ciyar da iyalansa amma yana da kudin da zai biya sadakin bazawara ya sake karowa a cigaba da production na yaya kuma ana watsa su kawai cikin gari ko a jide su a kai su almajiranci wata mafaka ta kin daukan nauyi ka san almajiranci yanzu an maida shi mafaka ne na kin daukan nauyi saboda bai so kai su almajiranci ko ba Qur'anin ake so su samu ba a'a kawai shi ya huta ne da nauyi kukan da za su masa baba ba mu a'a kai su can su zama dorai suna damun jama'a a wasu wajaje in lokacin noma yayi kuma sai a je a debo yaran a ce to inda mana ta yi ku dawo shikenan inda mana ta yi su zo su taya shi noma daga an yi girbi ko dabta girbi sai kuma a sake fansa masu zai su cina wani shi kuma ya ajiye ɗan ranar da zai samu sai sake aurowa wata da gaske haka mutane suke yi haka suke yi in an yi magana kan almajiranci kuma su ce ana so hana karatun Qur'ani yaran da suka haddace ƴaƴanmu da suka haddace Qur'ani almajiranci suke yi adadin wanda suka haddace Qur'ani a islamiyoyi yanzu ya fi adadin waɗanda suke haddace alƙur'ani a tsangayoyi adadin waɗanda suke haddan alƙur'ani a islamiyoyi ya fi adadin waɗanda suke haddan alƙur'ani a tsangayoyi a yanzu to dole ne mutane su ɗauki mas'uliyar da Allah ya ɗora musu amma duk wanda ya ci amanar da Allah ta'ala ya bashi to Allah zai tambaye shi a kiyama kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi haƙƙin ciyar da iyalanka haƙƙin tubatas da su haƙƙin ilmantar da su haƙƙin ba su wajen kwana wannan duka da haƙƙin musu tarbiyya duk yara ta a wuyanka ne wani dafa maka zai amma mas'uliyar a kanka take za ka duk wanda ya imani da wannan mas'uliya to Allah ta'ala zai tambaye shi Allah ya ba mu ikon tsarewa abinda Allah ya umarce mu da tsarewa ya kuma sauƙaƙa mana wannan rayuwa ya ba mu ikon ida nauyin da aka ɗora mana za mu tsaya a nan wajen insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu adada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum